Muhammad Badar Abubakar yake daukan nauyin zuwa a kowane mako tare da babban malaminmu a Sheikh Malam Nasiru Yahaya. Kamar yadda aka saba, akwai lambar waya da za mu bude domin ba ku damar yin kira a yi tambaya kai tsaye, wadda ita ce 0700-333-5758. Sai kuma wacce aka saba wajen turo da tambayoyi a rubuce 0800-785-2298, wacce ake rubuto da tambaya a rubuce kenan 0800-785-2298. To bisa al'ada mukan ba malam dama domin gabatar da mukaddama wadda ya wadda ma insha Allah haka za a yi a karmu kallon.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. إخوة مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Na'imo min Allah subhanahu wa ta'ala a wajen bayinsa suna da yawa ba kuma za su yi kididdiguwa ba. Allah da kansa yake cewa wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Idan da za ku yi kokarin kididdige ko lissafe ni'imomin Allah ba za ku yi lissafe su ba. Daga cikin wannan manya-manyan ni'imomi wanda Allah ya wa dan Adam a ban kasa, akwai ni'ima ta ruwa, wanda shi ruwan nan har ma nasi yana nuna cewa shi ne ma ƙashin bayan rayuwa ka cokan, ko kuma aƙalla ka ce mafi girman jigajigan da rayuwa take ginuwa a kai. Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa wa ja'alna min al-ma'i kulli shay'in hayy afala yu'minun. Mun sanya duk wani abu wanda yake rayayye ya zama samamme ne ta hanyar ruwa, me yasa mutane ba za su yi imani su sallama ma Allah subhanahu wa ta'ala a cikin dokokinsa ba? Wannan gaba wa ja'alna min al-ma'i kulli shay'in hayy, malamai sun yi mata fassarori aƙalla guda biyu zuwa uku. Wasu suka ce abinda ake nufi shine Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara cewa samuwar kowane abu a ban ƙasa, ko ma menene, to samuwarsa ya kasance ta hanyar ruwa. Dan ta yi wa koda wannan abun bai samu kai tsaye ta ruwan ba, to ya samu ta hanyar abin da shi kuma da ruwa aka samar da shi. Ko kuma a'a, Allah subhanahu wa ta'ala yana alkinta, yana kiyaye rayuwar duk wani abu rayuwa ta hanyar ruwa. Ma'ana ta biyu kenan tana nuna cewa duk wani abu wanda yake rayayye, idan muka ce mai rayuwa, ko ya zamo ɗan adam ne, ko ya zamo dabbobi ne, tsuntsaye ne, ƙwari ne, kai hatta abin da ya shafi shuke-shuke, to duk gabaki ɗayansu Allah yana kare rayuwarsu ta hanyar ruwa. Babu wani ɗan adam da zai iya rayuwa babu ruwan da zai sha, babu ruwan da zai amfani ne yau da kullum. Haka nan dabbobi, haka nan ƙwari, haka nan shuke-shuke, duk ba za su iya samuwa ba sai ta hanyar ruwa. Ma'ana ta uku, kamar yadda Al-Imam Al-Qurtubi ya yi kaito, cewa ana nufin duk wani dabba, duk wata dabba ko wani ƙwaro wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake samarwa ta hanyar namiji da mace, babu shakka daga digon ruwan mani Allah subhanahu wa ta'ala ya samar da shi. To duk wannan ma'anoni idan muka dube su za su nuna mana cewa ruwa abu ne mai matuƙar tasiri a rayuwar ɗan adam, kuma ma daga cikin ni'imar Allah duk abin da ya zamo shi ne ƙashin bayan rayuwa, to sai zamo Allah ya saka shi shi ya fi sauƙin samuwa, shi ne ya fi arha ta fuskan saye da sayarwa. Idan muka kalli ruwa, to babu wani ɗan adam da zai rayu kamar yadda muka ambata face sai da ruwa. To kuma Allah subhanahu wa ta'ala sai ya sanya shi ya fi arha a cikin dukkan abubuwa. Idan mutum zai kwatanta ruwa da abinci, ya kwatanta ruwa da turare kwatanta ruwa da fetur ko gas ko kananzir ka kalli jarka wanda za a sayar maka ta ruwa misali naira 20 ko naira 30 ko 50 za a kaddara idan da a ce fetur ne ko gas ne ko kananzir ne nawa za ta kama ma to wannan ni'ima ce da Allah subhanahu wata'ala ya yi mana sannan kuma a wajen neman sa shi ma za a ga cewa Allah ya kawo hanyoyi masu sauki aje korama aje kogi a tafi kududdufi a haka rijiya ga bohol nan duka hanyoyi ne Allah ya sakhara mana ya hore mana su na samun ruwa saboda shine ake kasancewa wato ainihin ake rayuwa Allah subhanahu wata'ala daga cikin bayanin ni'imomi da yake mana a cikin suratul abin nan rum Allah yake cewa Allahu allazi yursilu riyaha فتثير صحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين فانظر إلى آثار رحمة الله كو آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير Allah yake mana bayani ɗaya daga cikin irin ayyukansa wanda ba wanda zai iya sai shi yake cewa Allah shine wanda yake aiko isko kai ana ya aiko iska sai ya zamo sun koro gajimarai sun gargado su sun tasokiyar su Allah sai ya shimfide gajimaran nan a wato sasannin sama sarrin samaniya idan duk yake so ko su zamo da fadi ko su zamo da kauri ko su zamo sirara ko su zamo bagage ko su zamo farare duk yadda Allah ya tsara dai haka suke kasancewa to Allah subhanahu wataala yake cewa idan Allah ya yi wannan sannan kuma sai ya sanya su wato su zama kashi kashi ka gansu gungu gungu sai ka ga ruwa yana ta fitowa daga cikin tsakanin su Allah yake cewa idan Allah ya samar da wannan ruwa ga wanda ya ga dama daga cikin bayinsa sai kaga suna ta farin ciki musamman lokacin da ya zama ana cikin fare wanda da kafin saukar ruwan saman zaka samu mutane sun ɗebe tsammani musamman lokacin da aka ga lokacin da ake sa ran za a samu ruwa yayi kun ba a same shi ba sai a shiga cikin takura sai a shiga cikin damuwa da shakku ko ya za ta karike a bana Allah ke cewa ka duba gurabobin ni'imar Allah ma'ana alamomin ni'imar Allah fanzur ila athari ko athari rahmatillah ka duba gurabu na jin kan Allah yadda Allah yake raya kasa bayan ta bushe bayan ta ke kashi ma'ana Allah sai ya ambaci ruwa da suna rahama shikenan ruwa yana daga cikin abinda Allah yake jin kan bayi da dangane da shi shi ya sanya ma zamu ga daga cikin ni'imomin aljanna Allah da ya ambaci koramun da suke ciki to sai ya ambaci korama wacce take ainihin ta ruwa korama wacce yake ta ruwa da yawa zaka ji dan Allah ya ambaci aljanna zai ce tajri min tahtiha al-anhar zaka ga cewa wato ainihin koramu suna gudana karkashin gine-ginen aljanna dan a nuna mana cewa ruwa ni'ima ce a duniya kuma ni'ima ce da Allah zai yi wa bayi a aljanna to kuma a daidai wannan lokaci wannan ni'ima da wannan rahama Allah idan ya so zai iya azabtar da bayi zai iya wato ainihin saka rayuwarsu a cikin damuwa ta hanyar ita wannan ni'ima wanda idan an rasa ta za a shiga ainihin a cikin damuwa domin Allah ya ba bayi darasi cewa duk wani abin da Allah subhanahu wataala ya baka to kada ka sakankance cewa wannan abin shikenan ruwa ta sha zamu ga duk wata ni'ima da Allah zai ba dan adam ko ta mulki ko ta kudi ko ta lafiya ko ma ta mecece idan ba Allah ne so ba wasu da rahama ba sai zama wannan ni'imar za ta iya zama masa sababi da zai samu zamewar kafa zai iya halaka ta hanyar wannan ni'ima in Allah subhanahu wataala bai riko da hannunsa ba na tabbata da cewa daga cikin abin da dan adam yake alfahari yake kwafa yaga cewa ya samu shi ne ya samu dukiya ya samu kudi amma zamu ga daga cikin mutane da Allah ya halakar akwai wanda aka halakar da shi saboda dukiyarsa shine dan Qarun Allah ke ta fa khasafna bihi wa bidarihi al-arum fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah wama kana minal muntasirin. Allah subhanahu wata'ala ya nutsar da shi da gidansa da dukkan abin da yake alfahari da shi a cikin kasa sakamakon yayi tinkaho yayi alfahari yana cewa inna ma utitu ala ilmin indi, yana cewa ai shi wannan dukiyar da Allah ya bashi saboda wani ilimin sa, saboda kwarewar sa, saboda wayewar sa, ba haka nan kawai Allah subhanahu wataala ya bashi dukiya ba wani dalili ba. To wannan zai nuna mana ƴan uwa duk wata ni'ima da Allah zai ba dan adam a rayuwa, to kuma Allah idan ya so zai iya azabtar da bawa da wannan ni'imar. Shi yasa wajibi ne mutum ya gode ma wannan ni'ima kuma ya roki Allah salama da aminci a cikin ta. Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama kaman yanda malamai suka nuna kuma kaman yanda hadisi suka inganta, an yi tsananin fari a Madina wanda wani daga cikin Larabawan ƙauye musulmi ya zo ya samu manzo alaihi salatu wassalam a kan minbari yake cewa ya ma'aikin Allah, dukiyoyi sun halaka, hanyoyi sun yanke. Ma'ana abin da yake nufi da dukiyoyi, dabbobi sun mutu saboda babu ruwan sha, babu abin da za su ci, duk ƙasa ta bushe. Sannan hanya ta yanke, ma'ana tunda dabbobi sun mutu hanya ta yanke kenan, babu dabba da za ta bi hanya, saboda haka duk wani tafarki da za a tafi neman abinci babu. Saboda haka kuma mata da yara sun ji yunwa, sai maikin Allah kai mana addu'a. Manzo alaihi salam ya daga hannunsa masu albarka ya soma addu'a a daidai wannan lokaci, bai sauke hannunsa ba alaihi salatu wassalam sai da Allah ya hada gajimare aka soma kwararon ruwa, ruwan saman da sai da ya zama wato anifin masallacin manzo alaihi salam ya yayyo. Sayyidina Anas yake cewa sai naga ruwa yana gudana karkashin gemanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Anas yake cewa akai mana sati tur ana ruwa ba kakkautawa ba a garin rana. Juma'a ta sake zagayowa sai ga dai ko shi wancan mutum ko wani mutum daban shi ma ya zo daidai wannan lokaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana huduba yake ta ma'aikin Allah, dukiyoyi sun halaka, hanyoyi sun yanke. Ya barkin Allah ka roka mana Allah daga mana wannan ruwa. Ma'ana in sauran dabbobin da suka rage to ruwa yayi awon gaba da wayansu daga cikin su duk sun mutu, an neme su an rasa da abincin da aka tanada shi ma duk ruwa wato ya lalata shi. Sannan hanyoyi da ake iya bi a da to duk ruwa cika su ba za a iya bi ba. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya daga hannunsa ya ce Allahumma hawalaina wala alaina. Yace ya Allah a nesanta wannan ruwa daga barin mu, a tafi da shi can nesa da mu, kada yi sha kanmu. Malamai suka ce a nan manzo alaihi salam sai ya ce hawalaina wala alaina, bai ce la alaina ba, dan ya nuna cewa ba wai ruwan aka kyamata ba a sansa kwata-kwata ba. Manzo alaihi salatu wassalam ya addu'a Allah ya kai wannan ruwa inda ba zai cutar da bayin Allah ba. Ya ce Allah a kai wannan ruwa akan tuddan kasa da fanduwatsu da tsaunuka da kuma ainihin gulabe da gindin bishiyoyi inda wannan ba zai cutar da dan adam ba. To malamai suka ce na farko wannan ya nuna cewa hatta a lokaci mafi daraja lokacin manzo alaihi salatu wasalam akan yi ruwan wanda zai iya fin karfin mutane. To wannan ba zai sa mutane su zo kuma su yi fushi da ni'imar Allah su dinga ganin cewa ruwan nan kuma ya takura musu Allah ya dauke wannan ruwa ba. Idan mutane suka yi kuskure suka yi addu'an Allah ya dauke ruwan gabaki daya, Allah zai ya dauke ruwan kuma amfani bai kosa gabaki daya ba. Karshe kuma a zo ana bukatar sa kuma Allah ya dauke kayan sa. Sai malamai suka ce daidai irin wannan lokaci ya halatta ko dade kun mutane ko makarantu ko masallatai ayi addu'a cewa ya Allah ka mayar da wannan ruwa inda ba zai cutar da bayin ka ba. Ya Allah ka ba mu wanda ba zai fi karfin mu ba. Ya Allah ka ba mu wanda babu cutuwa a cikin sa. To Allah subhanahu wataala zai iya ko dai a kawo ruwan in a cikin gari ne kadan yanda ba za a cutu ba, ko kuma imma mai karfin ne Allah kai shi inda mutane ba za su cutu ba da su da dukiyoyin su. To a wannan gaba muna kira cewa ba sai an yi bayanin halin da bayin Allah suke ciki, musamman wannan jiha mai albarka akwai bangarori wanda zaka samu ruwa yayi awon gaba da gonaki, ruwa ya tafi da wayansu gidaje, ruwa ya tafi da kayan abinci na mutane da dama. Wani ya rasa gona, ya rasa gida, ya rasa dabbobi, wani ya rasa gona, wani ya rasa gida. wani yanzu maganar da muke yi ba shi da matsuguni kuma ba shi da abincin da zai ci ba taimaka masa ba. To daga cikin abin da ya wajaba akan shugabanni tun daga mataki na ƙasa, mataki na jihohi, mataki na ƙaramin hukumomi a matsayin masu kuɗi wanda Allah ya hore musu, to su yi kokari su nemi yardan Allah, su nemi falalar Allah, su nemi wato rahmarsa ta fuskan taimakawa bayin Allah. Allah yake cewa irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama, ku ji kan wanda yake ƙasa da ku, kuma sai na sama da ku ya ji kanku. Na tabbatar da cewa akwai wanda zaka samu sun mayi gudun hijira sun bi ƙauyukansu, wasu yanzu suna makarantun primary, wasu suna makarantun secondary, wasu suna gidajen ƴan uwa, saboda ga baki ɗaya duk abin da suka mallaka ruwa ya riga ya gama da shi. Bal akwai ɗaya daga cikin masarautu da wani yake gaya min shekarar da yake ta, wallahi ya zo ga ta bankuna da suke wannan garuruwan a rurrufe suke, saboda yanda bankunan sun samu kansu tsullum ainihin a cikin ruwa. To in ya zamo bankuna ko wasu manyan gine-gine na birane sun samu kansu a irin wannan mummunan yanayi, ina ga wanda suke cikin ƙauye babu wasu kwalbatoci, ba hanyoyin ruwa, sannan kuma ga yanayi da ake ciki dama na ƙarancin abu da abin da ya kama da haka. Saboda haka don Allah muna kira ga wanda Allah subhanahu wataala ya ni'imta su a ba da agaji na gaggawa a wajen bayan Allah da suke cikin wannan yayin mummunan yanayi. Babu wani abin da ya fi kusa ta bawa zuwa ga Allah irin saka farin ciki ga mutumin da yake cikin baƙin ciki da ƙoƙarin yayi damuwa ga wanda yake ciki. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk mutumin da ya kawar da wani baƙin ciki da damuwa ga wani mumini, to shi ma Allah zai kawar masa da baƙin ciki da damuwa na ranar lahira. Babu wanda zai farin ciki ya zama ya je lahira da kwanciyar hankali da walwala da farin ciki ba, in ma da yanayin zai fuskanci wata damuwa zama Allah ya kuranye masa. To muna kira don Allah irin wa'annan abubuwan bai kamata a ja kafa ba. Mun sani abubuwa ba mutance za ka ga cewa sai an yi rubutu, sai an tura kaza, sai an yi kaza, amma akwai abin da yake tasowa wanda abu ne bai kamata a ja kafa ba. Amma kira zama na gaggawa in majalisar tarayya ne, da dattawa ne ko wakilai na jiha ne da sauransu, a ce an yi zama na gaggawa an kalli bayin Allah nan gwargwadon abin da za a iya taimaka musu a taimaka musu da shi. Kuma lallai babu shakka a ji tsoron Allah a duka wani taimako da za a bayar. Akwai abin da ake cewa rijiya ta bayar sai guga ya hana. Za a ga cewa gwamnati mataki na ƙasa ko na jihohi sun yi hoɓɓasa, sun ba da muhimman abubuwa da za a ba bayin Allah. Kuma a duba a ga cewa mafi yawan bayan Allah da talaka wannan su ne suka tsaya suka yi layi suka zaɓi gwamnatoci tun daga mataki na ƙasa, mataki na jihohi, da ƙananan hukumomi, ma'ana dai duk wani mai mulki da ba za talakawa ke rawa, su ne suka zo suka zaɓe shi, ko ana zaɓi ko ana sanyi ko da ƙoshi ko da yunwa suka ajiye ainihin ayyukansu. Wanda in ba da talakawa nan babu wani mai mulki da yake kan kujerarsa in dai wanda za a ce zaɓensa a kai. To ya kamata ya kalli wannan tagomashi da talakawa suka yi, shi ma ya ga cewa ya saka musu da wani abin da zai faranta musu, kuma musamman lokacin da suke cikin damuwa. Saboda haka abin da nake fata a wannan, duk wani taimako da zai zo a mataki na ƙasa ko na jihohi, don Allah a bi kadin abubuwan nan, a tabbatar da cewa sun isa a hannun mabukatan nan wanda suke cikin matsaloli. Da yawa za a ga cewa kamar yadda na faɗa, guga ta hana a lokacin da rijiya ta bayar, a ba da abubuwa masu kauri. Amma sai ka ji an buge da ba mutum bargo, an ba shi kwano kaza, kwano biyar na dawa, kwano biyar na shinkafa, kuma abin da aka bayar nan ka wannan abubuwan, amma sai ka rasa yadda za a karkatar da wannan abubuwa. Ai ya kamata mutum ma idan har zai wani zalunci ya kasa jin tsoron Allah, to ya yi ga waɗanda suke masu dama-dama. Amma mutumin da ya kamata kai a jihunka a ce kai kaɗi ba ka ba shi, to ba kai wannan ba, kuma a ce an bashi kuma ka zo ka hana, wannan musiba ce wadda mutum ba zai iya tahammulinta a rayuwar duniya ba, balle ta na lahira. Muna roƙon Allah subhanahu wataala duk wanda Allah ya jarraba da wannan ambaliyar ruwa suka rasa gidaje ko gonaki ko dabbobi ko kowane daga cikin wannan abubuwan, to Allah ya nunnunka masa mafi alkhairin abin da suka rasa. Kuma Allah subhanahu wataala ya ba mu salama, ya ba mu aminci a cikin wannan damana mai albarka. Allah ya sa mu dace.
Masha Allah. Ma sauraro an saurari nasiha mai matuƙar albarki wadda babban malaminmu ya gabatar. Muna addu'ar Allah subhanahu wa ta'ala ya mayar wa da 'yan uwanmu da suka samu kansu cikin wannan yanayi da mafi fitan alkhairi. kuma ya ba waɗanda za su tallafa din ikon yin gaskiya da adalci kamar yadda malam ya bukata. Kamar yadda muka faɗa, akwai lambobin waya guda biyu wanda muke amfani da su. Za mu ba da dama bayan mun karanto tambayoyin da suke wurin mu ku kira ta wannan lambar waya 07633975578. Wannan ita ce wacce za a kira zuwa jimawa. Sannan za a iya ci gaba da turo tambayoyin a rubuce ta wannan lambar waya 08758522598. Za mu tashi a kan tambayar Malam Ahmad Suleiman Dutse, wanda yake cewa ina yi wa malam fatan alkhairi da fatan Allah ne da malam gida lafiya. Ina so malam ya mini ƙarin haske a kan yadda ake tada iƙama ta sallah bisa koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma ina so malam ya bayyana mana yadda su ma mu za su dinga faɗa in har akwai abin da ake faɗa a lokacin da ake tada iƙama kafin a shiga sallah ɗin nan. Tawakkalallah.
To, idan iƙama wato sanarwa ce ta cewa an shiga sallah, za mu ga koko za a shiga sallah. Kiran sallah ana kiran mutane su dakatar da dukkan wasu abubuwa da suke yi domin lokacin sallah ya shigo, wanda yake bukatan alwala ya alwala, wanda ma sai ya yi tsugunu ya yi, wanda yake nesa ya taho, ma'ana dai mutum ya kike za ka cewa taho masallaci. Ita kuma iƙama ana yin ta ne lokacin da ko dai an hango liman gashi nan ya taho ya kusa shigowa, ko kuma lokacin da ya riga ya shigo, to shine lokacin da ake yin iƙama. Iƙaman nan za mu ga cewa ta zo da lafuzza daban-daban. Misali, akwai Allahu akbar Allahu akbar, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna muhammadar rasulullah, hayya 'alas salati hayya 'alal falah, qad qamatis salatu qad qamatis salah, Allahu akbar Allahu akbar, la ilaha illallah. Idan muka duba wannan iqama da na fada, an yi kabbara guda biyu, Allahu akbar Allahu akbar, amma duk sauran lafuzzan da suka biyo so ɗaya ake fada, sai dai wajen qad qamatis salah sai aka fada so biyu. Wannan hadisi ya inganta cewa wato manzo alaihi salatu wasalam ya koyar da cewa ayi kiran sallah biyu, amma ayi iqama ta zama mara illa al-iqama, sai dai wajen qad qamatis salah to shine za a fada so biyu. Wannan shine mafi inganci a cikin hadisai da suke magana akan iqama, tare da cewa akwai riwayar da ta ambaci qad qamatis salah guda daya, wanda wannan shine abinda yafi sanuwa, yafi zama ruwan dare a wajen mu musamman a mazhabin Malikiya. Ma'ana idan aka ce Allahu akbar Allahu akbar, ashhadu an la ilaha illa Allah, ashhadu anna muhammadar rasulullah, hayya 'alas salah hayya 'alal falah, qad qamatis salah, Allahu akbar Allahu akbar, la ilaha illa Allah. Kuma a wannan munasaba wato zaka ga bekin mutanen mu da dama, ya kamata duk wani musulmin kirki aƙalla a ce zai iya lafiyayyar iqama, zai iya kiran sallah illa za ta kama a ce za a kira sallan ladanin masallaci baya nan. Amma wallahi zaka tausaya wa mutanen mu yayin da za a ce ladanin masallaci baya nan, wani kaga dattijo ne dan shekara wajen 60, wani ma ya haura haka, wani dan 50, amma wallahi in ka je iqaman nan tasa sai ka dafe kai, ka ce yanzu wani duk shekarun sa iqaman nan ma wadda tun a littafin qawaidi gata nan, ka ji mutum yana ashhadu an la ilaha illa ashhadu anna muhammadar rasulillahi ko rasulallahi, duk dai abubuwa ka ji su gasu nan babu tsari. To lallai ya kamata mu koyi iqaman, duk da cewa ita iqama ba ta daga cikin abin da za ta yi in ta samu matsala sallah ta samu matsala, domin iqama ana yin ta ne kafin a shiga sallah. To amma dai sunna ce daga cikin sunnonin sallah wacce take ainihin mai ƙarfi, wanda ya kamata ainihin kowane musulmi ya ga cewa ya iya ta. To sannan yawa, to sannan gabar tambayarsa kuma ko rashin tambayarsa, shin akwai abin da mamu za su faɗa? Gaskiya babu abin da ya tabbata a sunnance cewa lokacin da ladan ko kuma wani yake tada iqama mamu za su faɗa. Akwai abubuwan da za ka ga cewa mu haka muke ɗaukar abin a titi, mutum kawai ya ji wani yana faɗa, shi ba tambaya yi ba, ba karantawa yi ba, amma kawai ya ji wani yana yi sai ya raya fa, haka ce Allahu akbar Allahu akbar, sai ka ce Allah mai girma Allah mai girma. ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu din daga littafin iziya ko ince ahlari wanda shi ne muka fi sani fikihun mu na malikiya ko kace ma daga qawaidi ahlari ishmawi iziya risala zuwa sama babu inda zaka ji an ce idan ana iqama kai an ce Allahu akbar kace Allah mai girma ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu babu wannan sannan idan an gama kace an ce wani haqqan lillahi wahdahu la sharika lahu duk wannan kwashe-kwashen mu ne wanda babu wani hadisi da ya tabbatar da wannan abin da ya kamata mutane su sani duk yanda kake ganin kyawun kalmomi duk yanda kake ganin gartar su to addinin musulunci bai yadda ka ƙara wani abu a inda kai kake ganin kyakkyawa ne inda ba shari'a ce ta ga wannan abu kyakkyawa bane ba dole ne ya zama kai mai bi ne ba mai kirkirowa bane ba akwai hadisi da yake nuna cewa ita iqama kiran sallah ce baina kulli adhanaini sala akanin dukkan kiran sallah guda biyu ya halatta ai sallar nafila ma'ana da aka ce kulli adhanaini idan an bace iqama a matsayin kiran sallah shi ma kiran sallah a matsayin kiran sallah to sai wasu suka ce to tunda an ce baina kulli adhanaini kenan ashe shi ma iqama al adhan ne to shi kuma al adhan hadisi ya ce idza sami'tumul muadhdhin faqulu mithla ma yaqul idan kun ji mai kiran sallah ko fadi irin abin da yake fada to wannan shi yake ta babu taglib akan ambaci abubuwa na kusa da kusa ko makamantan juna da sunan daya ana ce ma rana da wata kamarani ko a ce ma az-zahr da al-asr a zuhrani ko a ce wa magriba da isha'ani ana ce wa abubakar da umar umarani amma ba za ka ga abubakar shi kadai kace da shi umar ba ba za ka zo ka ga rana kace mata kamar ba ba za a zo a ce wa magriba isha'i ba kamar yadda ba za a ce ma al-asr az-zuhr ba duk da cewa lokacin da aka ambata su ambace su wannan to shi ya sanya wasu waye suke ganin cewa in mai iqama yana fadar wani abu kai ma zaka fadi wani abu wanda kwata-kwata wannan bai inganta hadisi ba abu wanda zai nuna maka cewa gashi daga cikin sahabbai wato ayyukan an ji wani yana wannan akwai hadisi wanda bai inganta ba cewa wai idan aka ce kada qamati salah a ce aqamaha Allahu adamaha wannan hadisi shi ma bai inganta ba mutum da bai inganta ba akan haka lokacin da ake kiran sallah a lokacin da ake iqama kai a matsayin ka na mamu sai kai shiru ba laifi bane ba lokacin da aka ce wa ashhadu anna muhammadan rasulullah kai salati ga manzo alaihi salam saboda hadisin da yace rugima an fu mri'in dhikirtu in ko dhikirta inda hu falam salli alaik wato Allah ya turma zahancin wanda aka ambace ka a wajen sa bai ma salati ba laifi bane ba idan aka ce ashhadu anna muhammadan rasulullah kace sallallahu alaihi wasallam saboda wannan umarni ne wanda yake alifin ga mamme kuma dama ba a riga an shiga ma a cikin sallah ba amma sauran lafuzza da za a fada wannan sai dai ka jaba kin kai shi
na'am akan hakan na zan dan so ka dai mana wani karin haske duk da cewa ba kai ya shafi wannan bane akwai da dama a wasu matallace da za ka ga idan an samu wani akasi liman bai samu zuwa ba lokacin sallah yayi sai ai ta takaddama akan wani zo ka wuce na a wani zo ka wuce sai ga ana ka maka bi shi wannan akwai wani bambanci ne da yadda mutum zai sallah shi kadai ko kuma ta limancin nan ko kuma mutum yana nuna tasa baya sa ran zata kasance Allahu a'lam ban san malam me zai ce ba
to na farko dai duk masallaci da ya zamo akwai limami ratibi yana da kyau a ce an samu matakai misali banda limami ratibi a ce akwai wanda yake mataimakin sa mana na'ibin sa in so samu ne ma zama akwai na'ibin na'ibi musamman masallacin da limamin ba mazauni bane sosai masallacin da ya zama limami yana da shugunai yawan tafiye tafiye ko mai aikatin gwamnati ne ko dan kasuwa ne ko dai abin da ya kama da haka to irin wannan masallaci ya kamata a samu na'ibi wanda ana yawan samun sa a lokuta da dama liman bayanan banda wannan na'ibin shi ba a ga cewa akwai na'ibin sa to idan duk babu wannan ko kuma duk akwai su amma ba sa na daidai wannan lokaci to mutane sai su duba wanda ya cancanta ya zama limami ka'idan addini shine wanda duk sallar sa ta zama daidai ta karbo to ya dace liman iya limanci ma'ana duk wanda in yayi sallah sallar sa ta yi inda ba mace bace to wannan shi ma ya cancanta ya jagoranci wani a matsayin su zama mamu ya zama ainihin limami gare su kuma alhamdulillah a cikin littafai tun daga littafin Ishmawi an ambaci sifofi na wanda ya kamata ya zama limami mutumin da ya zama ya iya karatun Qur'ani ya san hukunce-hukuncen sallar ta fuskar fiqihu mutumin da ya zamo kaza kaza duk an ambaci wato ainihin sifofi da matakai na wanda ya kamata ya zamo limami alhamdulillah mutane sun san kansu da kansu duk wasu mamu da za su hadu a masallaci dole na san cewa wane yana gabana wane yana gabana wane kuma ya san cewa dole ina bayan wane kawai ba shine zai ci cancanta ba cancanta za a gani tunda liman baya nan naibi baya nan to mu mun gamsu cewa babu wanda yafi mu sanin addinin nan gurgurdan iko sai wane to shi ma kun bai kamata a dinga ja inja da shi yara da taburza ana bismillah bismillah ba abin takeici akwai masallatan da ma wai in liman baya nan ba a yin jami'i kuta kuta akwai wanda daga cikin aminai na ya ambaci wani gari na nan kan hanya wanda bana so na ambaci garin yace wallahi shi ga nau ne sallan magriba tayi duk mutane sun yi alwala sai ce to bayan Allah ga lokaci ya dan tafi a samu wani ya wuce mana aliman ci zaka ce ai liman ya tafi binni baya nan tunda liman baya nan kowa sai dai ya tasa to wannan gaskiya ba daidai bane ba in dai masallaci ya zama mutane za su hadu to koda babu limami ratibi a gabatar da wani domin a ga cewa an yi sa'adami kuma a samu wannan lada ta jami'i
Allah samu dadi tambayar gaba ta fito daga wajen Alhaji D Abdullahi Madalla wanda yake cewa a kar makalla ina son a yi min karin haske akan falalar kiran sallah da kuma yin nafila a masallaci sannan kuma menene muhimmanci na zuwa a Islam
to kiran sallah babu shakka abu ne wanda yake mai dumbin lada abu ne wanda yake mai matsayi a addinin musulunci bal malamai suna cewa babu mutumin da zaga a zahiri an rataya masa amanoni na addini ma kaman ladani ma'ana kaman almuadzin mai kiran sallah zamu ga cewa an rataya masa amana kuma an ga musu da shi a wajen sanar da lokacin sallah ma'ana duk lokacin da aka dilla dan ya kwada kiran sallah to an gamsu cewa lokacin sallah yayi shi yasa mata a gida ma za su iya yin ikama kausi sallolin su sannan ibada azumi ma takan ratu da ladani ta yadda duk lokacin da ya kalla kiran sallar magariba an gamsu rana ta fadi da ma aidifin za a sha ruwa duk lokacin da ya kiran sallah na asuba kiran sallah na biyu shi ma za a kaddara alfijir ya riga ya fito kowa zai kame daga wato aidifin cin abinci to akan haka za mu samu akwai hadisi da dama wanda aidifin suka ambaci falala ta kiran sallah kafin sannan Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin wane ne yafi kyawun magana yafi kyawun zance kaman mutumin da ya kira zuwa ga Allah kuma yayi aiki na kware mutum ne yana daga cikin wanda suka miƙa wuya zuwa ga Allah malamai suka ce wannan ayar mai kiran sallah ya shigo a ciki Allah ya nuna daga cikin mafiya kyawun lafazi domin lokacin da kita hayya ala salah hayya al falah kiran mutane yake yi gaggawa zuwa ga sallah ko yi gaggawa zuwa ga babban rabuwa shikenan yana kiran mutane zuwa ga Allah sai abin da za su samu babban rabuwa cikin sa shine ainihin sallah sannan akwai hadisi da yake cewa mafiya tsawon wuyayen mutane ran tashin alkiyama sune masu kiran sallah malamai da suka fassara wannan hadisi wasu suka ce abin da ake nufi da mafiya tsawon wuya shine mafiya darajoji domin mutum mai dogon wuya za ka hango shi tun daga nesa za ka ya bambanta da sauran mutanen da yake ciki kamar yadda ko da yanzu a halin rayuwarmu akwai abin da kira haya table idan an zo an zauna wuri za ka ga akwai mazaunin manyan mutane za ka cewa su ne kamar daga sama sauran mutane kamar suna daga ƙasa to wasu suka ce wannan hadisi kenan yana nuna cewa mafiya darajoji wanda da ka hango su zaka san mutanen kirki ne masu matsayi a wajen Allah sune ladanai masu kiran sallah za su tashi mai bacci lokacin da yake kiran sallah za su fadakar daga falalle wani ya riga ya shagalta yana kallon wasu abu ko yana aikata wayan sa waya ma manta da sallar amma wannan kiran sallan shine zai sa mutun ya ankara ya fadaka ya tawo zuwa ga sallah saboda haka ladanai suna da darajoji da falloli masu yawan gaske sannan kuma abin da ya shafi zumunci zumunci idan muka duba falalarsa tana da yawa annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam yana cewa man sarrahu an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi asrihi ko fi umrihi falyasil rahimahu duk mutumin da yake so Allah subhanahu wa ta'ala ya yalwata masa a cikin arzikinsa duk mutumin da yake so Allah ya jinkirta masa a kwanakin sa wannan mutum ya ci gaba da sadar da zumuncin sa annan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna fa'idodi da suke tattare da sadar zumunci akwai yalwar arziki sannan akwai yalwatawa a cikin rayuwa wasu malamai gabar ta biyu sai suka yi tawili suka ce abinda ake nufi da yalwata rayuwa shine Allah ya sa albarka a rayuwa mutum ya da'a da biyayya da ibada misali a cikin sati daya wanda wani su zai yi watanni ma bai yi ba wannan gaskiya nau'i ne na tawili domin ba su tawilin shi wancan gabar ta farko ba cewa man sarahu an yubsata lahu fi rizqihi duk wanda yake farin ciki a yalwata masa cikin arzikin sa tare da cewa idan muka duba hadisin ibn mas'ud ya nuna cewa lokacin da dan adam yake cikin cikin mahaifiyarsa idan aka busa masa rai lokacin da cika wata hudu ana aika mala'ika wa yu'maru bi arba'i kalimatin bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi za a rubuta arzikin sa sannan za a rubuta ajalin sa sannan a rubuta abinda wato irin ayyukan da zai yi a rayuwa kaga anan idan mutun yace ba za a ƙara kwanaki ba to sai ce kuma shi ma arzikin ba za a ƙara ba tunda lokacin da malaka ya rubuta kwanaki haka nan ya rubuta nufin arziki saboda haka wannan hadisi yana a bisa zahirin sa kawai abinda malamai suke cewa su kwanaki da Allah yake rubuto ma dan adam da ma arziki akwai abinda inda a mu'amala mu ta yau da kullun kaman ka ce akwai basic salary sannan akwai allowances akwai overtime ai zaka samu akwai ma'aikaci wanda gundarin albashin sa misali yi sai a ce 50 to amma kuma kila sai aka ce masa akwai overtime na aiki in zai overtime to duk wata za a ƙara masa 10,000 ko 20,000 sannan ko insu allowances wanda in yayi kaza da kaza zai cancance su to kusan wannan shine abin da za ka kwatanta wannan Allah ya tsara wa mutum rayuwar da idan bai sadar da zumunci ba ba zai tsallaka ta ba sannan akwai wani tukuici kuma na wani bangaren kwanaki da Allah zai wa bawansa lokacin da ya zama ya nufin ya sadar da zumunci to saboda ka sadar da zumunci yana daga cikin abubuwa da suke sa mutum ya samu tsawon rai sannan kuma Allah ya masa albarka cikin arzikin sa ta yadda duk abin da Allah zai bashi za ka cewa kuma ya bi Allah da wannan dukiyar da Allah subhanahu wataala ya bashi ya zo a hadisi cewa lokacin da Allah ya halittu aka halicci zumunci sai ya tashi gaban adarshi ya ce ya Allah wannan shine wurin da ya kamata duk wanda zai nemi alfarma ya nema saboda ko wata alfarma za a yi mun Allah sai yake cewa zumunci ba za ka gamsu ba zai ishe ka ba duk wanda ya sadar da kai in sadar da in sadar masa wanda ya yanke kaji in nema in yanke masa zumunci ya ce Allah na gamsu da wannan ya ishe ni shi yasa malamai suka ce duk mutumin da yake yanke zumunci zumunci mafi girma mafi daraja shine zumuncin iyaye zumuncin yan uwan iyaye zumunci na yan uwa shakikai li abbai li ummai dangin uwa dangin uba duk dai kowane bangare to duk mutumin da zai kokarin yanke zumunci kuma yaga Allah yana ni'imta shi to malamai suka ce wannan ya shiga ta yinsa domin ana yi masa shigo ba zurfi ne domin ana masa talala mai kaman sake ne duk mutumin da yaga cewa yana cikin kuncin rayuwa yana cikin takura to yi kokari ga cewa kana sarar da zumunci da kyakkyawan niyyan Allah zai buda maka kuma zai buda maka kuma sarar zumuncin nan malamai sun ce gabobi ne gabobi gare shi daban-daban akwai wanda sarar da zumunci a wajensa shine ka taka kafa da kafa ka je ka gano shi bai bukata komai a wajenka amma dai ya ganka ka ji a matsayinka dan uwa zai farin ciki zai ji dadi ga cewa ka mutunta shi akwai wanda sarar zumunci a wajensa shine ka bashi wani abun hannu wanda ainihin kai Allah ya hore maka shi ba shi da shi wani sa da zumunci a wajensa musamman yan uwan mu na karkara ka bashi aran gona ko ma ka bashi kyauta idan kana da shi wani sa da zumunci a wajensa dauki nauyin karatun yayansa kowa dai akwai bukata da yake da ita wanda idan kai masa wannan to zai ji ka sadan masa da zumunci kuma zai ji dadi saboda ka sadar da zumunci abu ne wanda yake mai matukar muhimmanci abu ne wanda yake mai tarin lada a wajen Allah subhanahu wataala
sai kuma tambayar Malam Muhammad Salisu bin Abdullah Abira Jahar Bauchi da cewa lokacin fara karɓar waya yayi da yake cewa assalamu alaikum akan haka na ko menene matsayin hada salloli guda biyu da ake a lokacin ruwan sama misali magriba da isha'i sannan kuma waɗanne sharuɗa ne ya kamata a ce sun cika kafin a haɗe haka gaba tambayar na ƙarshe yake cewa yakan ji wasu limamai suna cewa ba a yin shafa'i da witiri in an haɗe irin waɗannan salloli, shin hakan ya inganta ko kuwa daga malam Salihu wato Muhammad Salisu bin Abdullah Azhar?
To abin da ya shafi haɗa salloli, ana haɗa salloli ne saboda lalura ko buƙata. Za ka samu da wahala ka samu hadithi ƙarara da ya zo ya ce ko haɗa sallah lokacin ruwan sama ko lokacin kaza. Amma hadithin Anas ne in ban manta ba yake cewa jama'an Nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama baina salataini bila khawfin wala mutar. A wata riwaya bila khawfin wala safar. Manzo Alaihi Salatu Wassalam ya haɗa salloli guda biyu ba tare da tsoro ba, ba kuma tare da ruwan sama ba. A wata riwaya ba tare da ana jin tsoro ba, ba kuma tare da halin tafiya ba. To wannan sai nuna mana ashe kenan ana haɗawa dalilin ruwan sama, ana haɗawa dalilin tafiya, ana haɗawa dalilin tsoro. Me ake nufi dalilin ruwan sama? Lokacin magariba ya yi, ko dai dab da a fara sai ruwan sama ya sauko, ko kuma an shiga cikin sallar sai ruwa ya sauko, ko ana sallamewa sai ruwa ya sauko. Kuma ana ganin cewa yanzu idan ba a yi sallar isha'in nan mutane sun koma cikin ruwan nan ba fa za su dawo masallacin nan ba. To shari'a sai ta yi sauki cewa ya halatta a haɗa wannan sallah, ma'ana a jawo sallar isha'i a yi ta a lokacin sallar magariba. To haka nan a halin tafiya, matafi ya halatta gare shi jam'u taqdim ko jam'u ta'khir. Lokacin da azahar ta shigo, ruwan matafiyi ne ya jawo la'asar ya haɗa ta da azahar, ma'ana ya azahar nan take tashi la'asar. Ruwansa ne ya ƙi yin azahar ya jinkirta sai lokacin la'asar ta shigo, sai ya yi azahar kuma ya nufin sai ya la'asar. Wancan na farko shi ne jam'u taqdim, na biyun kuma shi ne jam'u ta'khir. Haka nan lokacin tsoro, lokacin tsoro shi ma ya halatta a haɗa sallah. Misali, la samaha Allah, abinda ba a fata a ce wata rigima ta faru, wani tashin hankali a wasu jihohi, an sanya kafiyu cewa ƙarfe 6 zuwa ƙarfe 6, to kuma ƙarfe 6 nan lokacin magariba ne, ko 7 zuwa 7, kuma 7 din lokacin magariba ne. To ya halatta idan aka yi sallar magariba a jawo isha'i a yi ta, shikenan kowa zai shiga gidansa. Haka nan malamai suka ce da za a zo cewa za a yi wa mutum misali wani aiki, aiki ne idan an yi masa misali tiyata, wallahi idan aka yi masa tiyatan nan zai samu awanni kila tun wajen 12:30 ko karfe 1, idan aka yi masa ba zai farfado ba sai wajen magariba. To wannan ya halatta yayi azhar dinsa, yayi al'asar dinsa, in yayi su shikenan a cigaba da yi masa aikin da za a yi masa. To duk wannan sa daga cikin dalilai da ainihin zai zama cewa an hada sallah. Akwai wanda suke bayanin halacci akan al-matar al-mutawakka, ruwan sama wanda ake sa ran zai sauka. To ita wannan gabar gaskiya da yawa mun muna da rauni a wajen tantance hadari. Akwai wanda har zai tantance tsakanin gajimare da hadari ba, hadari daban gajimare daban, wanda ya gajimare kawai sai ji hadari ya riga ya hadu. To saboda haka sai ga cewa kwata-kwata ma bai kamata a ce an haɗa salloli a wannan lokacin ba. Akwai mutanen da suke ganin, ko in ce malaman da suke ganin, idan ruwa ne wanda ake ganin lallai zai iya gocewa ko yaushe, dab da magariba ana ganin kun musamman lokacin marka-marka yana ta cida, yana ta wargiya, ana ganin ruwa zai iya sauka. Akwai malaman da suke ganin babu laifi a haɗa sallan magariba da isha'i, domin ƙarshe idan ruwan ya sauko za a iya awanni ma ba a ɗauke ba. Amma dai ba su ne malamai masu yawa ba wanda suke ganin wannan, ko wanda ba sa ganin wannan ɗin, saboda abin da na faɗa ba kowa ba ne yake iya tantance misali abin da ya shafi hadari, wani ba lallai ba ne iya ganewa. Sannan gaba ta uku akan abin da ya shafi idan aka haɗa sallar magariba da isha'i, cewa kada a yi wutiri. To wannan abu ne wanda yake a cikin littafinmu na Iziya, cewa idan sun yi sallan faliyan sarifu wa alaihimu shafaku, wato idan sun gama sallar isha'in nan ko sun gama magarbar isha'in sai kowa ya tafiyarsa, kuma shafaki yana nan a kansu, ma'ana shafaki shine ja da yake kasancewa a yamma idan rana ta fadi, ma'ana burbushin hasken rana idan rana ta fadi to akalla za a yi awa daya kamin yamman nan ta wurtsake ya zama babu wannan ja shi wannan shaykira ash-shafaq to ba a yin isha'i a lokacin da ya zama akwai sauran wannan ja shi yasa wasu malamai suke cewa karanci tsakanin magariba da isha'i a samu awa daya zuwa sama ma'ana awa daya ko awa daya da kwata ko da minti goma ko abin da ya kama da haka to cewa idan an gama in aka hada magariba da isha'i misali yanzu a ce ana yin sallar magariba karfe 7 za mu kaddara kina za a isha'i karfe 8 ko da wasu mintuna to sai ya zama an hada magariba da isha'i nan dududu an kammala wannan sallah 7 da minti 20 ko ma jika da rabi kaga akalla akwai sauran minti 30 ko 45 ma kafin isha'i to kenan ashe shafaki dai har yanzu bai boye ba to shine sai aka ce to su yi tafiyar su su wannan da suka yi sallah shafaki dai yana nan akan su ma'ana bai bace ba saboda haka ba za su yi wutiri ba tunda shi daga cikin lokutan wutiri shine wato ko in ce lokacin wutiri shine bayan buyan shafaki kuma shi wannan jami'i da aka yi na sallar magariba da isha'i su ne ake yi a jami'i shi wutiri zaka samu in dai ba a cikin watan azumi ba kowa nasa yake a gida saboda haka malamai da dama na malikiya suka ce ba dalilin abinda zai sa mutum ya yi wutiri tunda shi ba jami'i sake ba balantana mutum ya ce ai ya tsaya a masallaci an yi jami'in wutiri kai dai an ba ku dama ku hada magariba da isha'i kada mutum ya koma gida ya rasa isha'i ma'ana ya ki dawowa to shi zaka ba ku dama ku hada amma shi wutiri kada kai shi sai shafaki ya buya ma'ana ya zama cewa ya bata amma naji wa'insu daga cikin malamanmu suna bada fatawa cewa da mutum zai yi wutirin sa babu wani abu dalili kuwa damar da aka bashi ta yi isha'i lokacin ta bai yi ba to dama ce ta iya yin wutirin naji dai daga cikin malamanmu ya bada wannan fatawa duk da cewa dai gaskiya ban san masdarin ta ba wallahi a'lam
insha Allah ba sauraro duka saboda yanayin lokaci muna ga anan zamu dakatar da daukar tambayoyin da kuka turo inda yanzu haka za mu buɗe layin da za ku kira domin yin tambaya kai tsaye a wannan lambar waya 07-23-57-5-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7- Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Da muke magana.
Ana jibrin ne daga Kiti Salamu kuma a jihar Kano.
To bismillah bara yana ji.
Sai tambayar da nake da ita kaman farko idan za a kira sallah da farko kenan.
Na.
Akwai wata addu'a da ake yi kafin a fara kamar shi idan an gama akwai addu'a da na sallah na yi. Idan an idan da kira sallah kenan ba tare da kama ba.
Na.
To
ni take tambaye da kike da fatan ku sosai. Insha Allah mallam yana ji za
a zira ka. Sawa Allah
taimaka. Gode.
To wannan tambayar ta su gaskiya tana da kyau. Akwai wanda zaka ga cewa kawai sun kirkiro wasu abubuwa ko kawai sun samu ana wasu abubuwa su ma suka tafi akai ba tare da wani bincike ba. Akwai wanda zaka ji inda ya fara kiran sallah sai ya karanta wa qul jaa al-haq wa zaqa al-batil inna al-batil kana zahuqa sai ya fara kiran sallah. Wani kuma sai ka ji ya karanta ayar da na karanta da zu wa man ahsana qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin sai ka dubo mutum sai ya bude da wannan sai ya fara kiran sallah. To gaskiya a iya bincike na da dan legale inda nayi babu wani littafi ko na hadisi ko na fiqihu da ya nuna cewa idan za a bude ko in za a soma kiran sallah za a bude da ɗaya daga cikin wayannan ayoyi da na faɗa ko ma wata wadda ba wannan ba. Duk abin da zaka karanta cikin littafin mu na fiqihu kawai ana fara kiran sallah yana fara da Allahu akbar Allahu akbar amma sai san karanta wata aya ko abin da ya kama da haka to ni dai zuwa yanzu ban samu wani littafi na hadisi ko na fiqihu wanda ya tabbatar da wannan ba.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam warahmatullahi. Sunana Abu Bakar Majere bi. Zan duba da jami'a.
Ku mallam Abubakar bismillah.
Abdalla bana ga kan mata za irin wannan lokaci a wajen lokacin sallah ya ko suna sallah ba. A gida ki ba a gida ya da sallah. Kuma ya mallam ya da mana ka da Allah mai mutunci da Allah ba ta ba ba da ke. Sai ku da ba ta. Dai la ta.
Mun gode mallam Abubakar.
To wannan duk abin da zan faɗa bai wuce maimaici ba. Na farko akwai yadda ake yakar addinin mu a fakaice masu hankalin cikin mu suna ganewa wanda kuma suka zama basu nutsuwa ba sa ganewa. daga cikin abin da magabata suka faɗa duk mutumin da ya san addini kuma addini yake da kima a wajen sa cewa da zai zo ya daga allura zai soka zare a kofar ta sai ya ji ladani yana cewa hayya ala salat hayya ala fala to mutum ya aje wannan allura kada ya soka wannan zare a kofar ta don ana kiran ka cewa kai gaggawa zuwa ga sallah kai gaggawa zuwa ga babban rabo to kaga in ka gamsu cewa kana son babban rabo kuma sallah tana da muhimmanci to mutum zai aje komai da komai tafi wannan amma abu mai kike da takeici da azumi an yi irin wannan abubuwa lokacin da za a yi sallan tarawihi wai a lokacin za a ga cewa ana bal mutane da dama wasu ma kana ganin su masu hankali wasu ma magidanta ba wai matasa ba sai ga sun yi da sai asaran wannan sallar jami'in ta isha'i da tarawihi akan wannan bal ya zama ainihin tasiri musu in ka tambaye su me suka tsinana me suka mora ba abin da suka tsinana bal sai ma su tashi da fushin Allah saboda sun watsar da farillar da Allah ya halice su domin ta saboda haka wannan yana daga cikin abubuwa wanda suke almulhiyat ma'ana abubuwa wanda suke masu dauki hankali wanda suke masu wato shagaltar da dan adam Allah yake cewa zaruhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhimul amal wa sawfa ya'lamun kyale su dai su dinga ci suna sha suna jin dadi burace ya zama duk sun shagaltar da su da sanin za su sani to gaskiya akwai tsoro a rayuwar duk wani musulmi da zai ga cewa ya watsar da sallar jami'i ya watsar da sallah kan lokaci saboda kallon bal da za a zo a ce misali mutum ya zo ya kalli bal sai aka zo ba wai ta caca ba maza ne ba tozartar da lokacin sallah ba fitar da tsirrai ce ba cakudan maza da mata sai yayi sha'awa ya kalla masa wani malami da ya ce mutum ya yi haramun ba to amma haka kawai mutum ya zo ya watsar ya tozartar da lokacin sallah kawai dan ya kalli bal din da bashi da rabo na kwandala ko na sisin kwabo a ciki wancan team da yake sporting kaza da kaza ba su ma san yana yi ba wasu ma ka samu ma kafirai ne makiya addinin sa ne amma shi yana nan ya zakalkale yana ainihin har addu'a yake wa Allah sai ci bal in sun ci bal din nan ba abin da zai samu ba su ma san yana yi ba wannan akwai nau'i na hauka a cikin wannan Allah shi ya
salamu alaikum
wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
alhamdulillah muke magana
Alhamdulillah dan kai da dai barka da kokari mai magana je shi
Na'am
Kace
Hello kana jin mu
Yawa sannan ina yi
To lai na ka yana katsewa ba ma jin me kake faɗa
Kana ji na
Yanzu ne to kake ci gaba muna jin
Yawa kana ji na
Ci gaba bismillah
Hello
Ka ci gaba idan ko baka jin mu ka kashe sai ka sake jarabawa
Ayyawa ina jin ku
bismillah burbuje
Yawa to tambaya ta shine da Allah ni na dawo ni a lokacin sallar wato kamar tafai da uturi din nan kace na dawo ni ya kawo mana so a tere ba tare da an zauna an yi zaman tafiya ba kuma ba tare da an yi sallama ba sai da ya karar da su gaba daya dai akai zaman tafiya akai sallama to shine abun ya ke mun duka na so in yi masa tambaya a daidai lokacin da ba za ta mana da wannan sallar
To shi wuturi kamar yadda muka sani shine mara raka'a 13 mara ce 11 mara ce 9 mara ce 7 mara ce 5 mara ce to idan mutum zai yi wuturi ya samu gabaki ɗayan su misali zai yi raka'a 5 ko 7 ko 9 zai iya fara tun daga ta farko bai zauna ba sai ya je na ƙarshe sannan ya zauna ya sallame hali dai kenan zai iya yin raka'a 2 ya zauna ya tahiyya ya ki sallamewa ya sake wa'ansu 2 ya tahiyya ya ki sallamewa ya sake wa'ansu 2 ya tahiyya ya ki sallamewa 6 kenan to sai a na 7 din sai ya zauna sai tahiyya ya sallame haka idan zai yi 5 haka idan zai yi 9 amma sai malamai suka ce idan mutum zai yi wuturi na raka'a 3 to kada ya zauna a nan domin idan ya zauna za ta yi kama da sallar magariba magariba ce ake raka'a 2 ai tahiyya ba za a sallame ba sai an tashi a cikin daya to idan mutum zai yi wuturi na raka'a 3 anan sai ya yi 2 sai ya ki zama sai ya ci ko na 3 sannan sai ya zauna ya tahiyya ya sallame sai dai abin da nake faɗa kullum a irin wannan gaba don Allah daliban ilimi kafin su rika irin wannan su dinga wayar da kan mamu akwai wanda kwata-kwata bai taba karanta wannan bai taba ji ba idan an yi zai ga abin bambara kai wani ma sai zai sake sallah yace sallar ba ta yi ba saboda bai taba ganin an yi ba saboda haka don Allah musamman matasan limaman mu musamman a lokacin azumi in suna so su kawo wata sifa ta sallah wanda ta inganta a hadisi mutane ba su sani ba to don Allah kafin su yi su wayar musu da kai cewa to akwai yanayi kaza na sallah wanda yazo a hadisi ya inganta idan kun ga mun yi to ya halatta ba matsala a ciki za ga mutum ba zai samu wata dama ko kai a cikin rai ba
na insha Allah assalamu alaikum wa alaikum assalam line kai aka dai assalamu alaikum wa alaikum assalam kada ke rediyon da kike saurara
abin da ka war wadane
to bismillah mala aminu lokaci ya fara kawo jiki
to mala tambaya ta ne shi ne akwai wani tsayin lokaci da idan za a hada sallar magariba da shiya sai an kwata sai an jira kamar awa nawa kamar mintuna nawa tsakani kenan
to na
tambaya ta bi kuma shi wani ne ke fata warcewar yana da matar sa da yi to sai sai ta yi shi ne aka ce ai ba zai koma ɗakin da ba sai ta gama wankan jego wannan gaskiya ne wannan ko al'ada
to mun gode malam aminu sai wani lokaci
to a gurguje shi hada sallar magariba da isha'i ana yin sa ko da taqdim ko ta'khir ma'ana a jawo sallar isha'i ayi ta a magariba amma idan so ga cewa za su yi zaman su ziki magaribar sai lokacin isha'i ya shigo sannan su magariba su isha'i su yayi ba wata matsala sannan gaba ta biyu dangane da abin da ya shafi mata mace ta haihu shi zuwa a kwana ɗakin mace sunan sa ɗebe kewa ko mace ta haihu ko tana jinin al'ada tana da wannan hakkin miji zai kwana ɗakin ta shi kwana ɗakin ba sunan sa dole sai wata mu'amala ta auratayya ta gudana ba a sunan wannan zuwan ɗebe mata kewa idan ita da kanta tace ta yafe mace ta bashi dama yaje ɗakin ƴar uwarta ko kuma a su uku ne ko hudu yaje inda yaga dama wannan ya samu wannan amma in ba ita bashi wannan damar ba sai ki kwana ɗakin ta to ya tabbatar da cewa ya danne yancin ta kuma tana da hakki lalle kwana wannan daki nata domin sunan wannan kwanan ɗaya ba kewa
na'am masha Allah sai a gurguje a karma kan nan kafin lokacin kana salamu da kitan da guda ɗaya na takarce wanda yake cewa assalamu alaikum a karma kan nan ko ya halitta a shimfida sallaya akan shimfida da suke masallaci domin sallah daga Muhammad Kabir Guri
to ita dai sallah ba a san nuna kafa ba ko alfahari ko wani abu zamu ga masallacin manzo sallallahu alaihi wasallam da ma lokacin Abubakar da Umar ko da ban kasa ba a turbaya ake yin sallah shi yasa duk littafin fiqihin mu suna cewa wasujudu al ardi afdalu yin sujuda akan kasa shine abin da yafi ma'ana ita sallah rusuna ma Allah ne da nuna cewa mutun shi bawa ne bai isa ba to ba a so mutun ya nuna kafafa kafet akan kafet kafet akan kafet ba a ce wai sallah ba ta yi ba to amma dai ana so mutum ya nuna tawalu'u da kaskantar da kai a wajen Allah subhanahu wata'ala
na ba sauraro duka daga saboda yanayin lokaci a duk wannan gaba muka kawo karshen da kai ke shirin da ofishin gwamnati da jihar Alhaji Muhammad Badar Abubakar yake daukar nauyin zuwa kowanne mako za a iya turo wato za a iya ci gaba da turo da tabbiyoyi a rubuce a wannan lambar waya 0800 585 2298 0800 585 2298 kuma ko yanzu a lokacin da muke gabatar da shirin nan akwai sabbin tambayoyi da dama da suka shigo muna fata masu sauraro za su dinga yin hakuri ba lalle lokacin da mutum ya ji muna shirin ya turo zai ji tambayar sa ba amma idan Allah ya yarda in dai yana sauraron shirin nan zai ji an karanto amma da dukkan waɗanda suka tallafa wajen zuwan shirin musamman shi malam da yake faman ɗawainiya da kuma malam Rafi da malam Hamisu da suke tare da shi a kowane lokaci sai Zainab da Chiroma da tsada na da kusa da su shi a duk ke fatan mu sada a shiri na gaba assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh